This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 2 ga watan Mayu na shekarar 2024 kafin ku jabu wanda muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, Burtaniya tana shirin mai da wasu bakin haure da ba a tabbatar da alƙalmansu ba kasar Rwanda ƙarƙashin sabuwar dokar ta bakin haure. Kardin ta baje kolin kayan kasashen yamma waɗanda aka kwace daga wurin sojojin Ukraine. Sannan majami'ar United Methodist ta soke wata dokar da ta haramta rantsar da fastoci masu luwaɗi da ɗaurawa ƴan luwaɗi ko maɗigo aure.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani da kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na Joseyi kan rashin wuta a jihohin yankin arewa maso gabashin Najeriya.
To wasu mutane ne suka je suka ciccire wasu karafuna daga jikin wannan manyan tuwas ɗin. To tuwas ɗin da aka yi iska sai suka zube, guda huɗu suka zube, shi yasa aka samu yankewar wuta.
Bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da sufurin layin dogo daga birnin Port Harcourt na jihar Rivers zuwa birnin Aba da ke jihar Abia.
Bas abu ne mai kyau kuma zai taimaka sosai wajen haɓaka sufuri da kuma samar da kuɗaɗen shiga da kuma sauƙaƙa ma al'ummar ƙasa ga yanayin harkar sufuri.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai ci gaba da duba batun cin zarafin mata a gidajen aure. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Burtaniya ta tsare wasu bakin haure da ba a tantance yawan su ba waɗanda take shirin mai da su Rwanda a ƙarƙashin sabuwar dokar ta bakin haure, abinda jami'an gwamnati suka faɗa kenan jiya Laraba. Sanarwar ta biyo bayan tabbatar da kudurin dokar bakin haure da Prime Minister Rishi Sunak ya gabatar, wanda zai ba da dama a kwashi masu neman mafaka da suka shiga Burtaniya ba tare da izini ba zuwa wasu ƙasashe marasa haɗari. Dokar ta kauce ma wani umarnin kotun koli da ta haramta tura bakin haure Rwanda, gudun cewa hakan zai jefa su cikin haɗarin fuskantar muzantawa. Rwanda mai yawan al'umma miliyan 13 wadda aka yaba mata da irin kayan more rayuwar da ta samar na zamani, na ikirarin zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya kwanciyar hankali a Afirka. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na da sukar gwamnatin ƙasar akan batun hana mutane faɗin albarkacin bakinsu. An fara baje kolin kayan sojin ƙasashen yamma jiya Laraba a Moscow, babban birnin Rasha, waɗanda aka kwace daga wurin sojojin Ukraine yayin gwabza yaƙi a Ukraine. Baje kolin da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi ya ƙunshi sama da kayayyakin yaƙi 30 ƙirar ƙasashen yamma masu ƙarko, ciki har da wata motar yaƙi ƙirar Amurka samfurin MI Abrams da motocin yaƙi masu silke samfurin Bradley da tankar yaƙi samfurin Leopard 2 da mota mai silke samfurin Marder Infantry ƙirar Jamus da mota mai silke samfurin AMX 10 RC ƙirar Faransa. Za a ci gaba da baje kolin har tsawon wata ɗaya a wani wurin tunawa da yaƙin duniya na biyu da ke yammacin Moscow. Kana za a baje kolin bindigogi, mujallun yaƙi da sauran muhimman abubuwa. Majami'ar United Methodist mai membobi miliyan 10 a faɗin duniya ta soke wata doka jiya Laraba wadda ta haramta rantsar da fastoci masu luwaɗi da ɗaurawa ƴan luwaɗi da maɗigo aure. Hukumar Cooking, wato hukumar cocin a wani taron shugabannin majami'u da aka gudanar a North Carolina, ta amince da wannan matakin da ƙuri'u 692 aka sin 51. Majami'ar ta soke haramcin 1984 da aka sanya kan naɗa fastoci da suka bayyana ƙarara cewa su ƴan luwaɗi ne. Ta kuma yanke shawarar cewa fastocin da suke auren jinsi ba za su fuskanci wani hukunci ba. kazalika ba za a hukunta duk wani fasto ko majami'ar da take daurawa ƴan luwadi aure ba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. ‘Yan Najeriya na cigaba da kokawa kan rashin wadatacciyar wutar lantarki, inda masu manya da ƙananan masana'antu ke takaita ayyukansu, a wasu lokuta ma suna rufewa. Sai dai wata sabuwa kuma shine yadda wasu ɓata gari a baya-bayan nan suka lalata manyan layin wutar lantarki mai ɗaukar wuta daga jihar Plateau zuwa jihohin gabashin ƙasar guda shida. Wannan lamari dai ya haddasa rashin wutar lantarki a waɗannan jihohi. Ga dai rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Al'ummomin jihohi shida da ke arewa maso gabashin Najeriya sun tsinci kansu cikin tsananin rashin wutar lantarki, lamarin da ya durƙusar da harkoki da walwalan jama'a. Hakan ya biyo bayan yadda wasu ɓata gari suka lalata manyan layin wutar ne da ya ɗauka daga jihar Plateau zuwa gabashin ƙasar. Injiniya Abdullahi Bello Muhammad, babban darakta na kamfanin da ke rarraba wutar lantarki na Jos, ya ce ayyukan ɓata gari ne ke janyo musu matsala.
Wato an samu babban matsala ne a kan babban layi na wuta mai ƙarfin 330 kV, wanda ya ɗauki wuta daga Jos, ya yi Bauchi, ya yi Gombe, ya yi Adamawa, a Yobe, Borno, ya yi Taraba. To wasu mutane ne suka ciccire wasu karafuna daga jikin wannan manya-manyan tuwas ɗin. To tuwas ɗin da aka yi iska sai suka zube, guda hudu suka zube, shi yasa aka samu yankewar wuta.
To yanzu me ake ciki?
A da yake hakkin gyaran wannan layi, babban layin na transmission company na Nigeria, NETCN, sun yi mobilizing kayayyakin aiki da mutane a nan an fara gyaran wurin. So aiki ne da kuma yana da wahala gaske-gaske, zai dan ɗauki ɗan kwanaki kaɗan haka ne.
Dai ana sa ran cewa cikin ƴan kwanaki za a samu wuta kenan.
Insha Allah.
Amma wani matakan tsaro za ku sa domin tabbatar da cewa an gano waɗanda suke cirewa, ko da ma'aikatan ku ne ko ma ƴan gari ne kawai, ko kuma ma waɗanda suke sayan irin waɗannan manya-manyan na'urori?
Yanzu haka muna da haɗin gwiwa da hukumomin tsaro. In fact, har akwai group ɗin Alikwara Bauchi, su ma mun engaging nasu, kuma muna roƙon su Allah su yi mana hakuri. Transmission Company of Nigeria suna iya ƙoƙarin su ga cewa an dawo da wannan wuta.
Babban daraktan kamfanin da ke rarraba wutar lantarki na Jos da ke samar da wuta a jihohin Plateau, Bauchi, Gombe da Benue kenan, injiniya Abdullahi Bello Muhammad. Daga jihar Gombe, Kabiru Salihu Dukku ya ce rashin wutar ya sa harkokin rayuwa sun tsaya cik.
To kawo kinga kamar mota na kawa masana'antu, kamar a cikin gidaje mu bari, kamar misali irin mata na cikin gidaje suna da kananan masana'antu, wanda su waɗannan masana'antun suna kusan alaka direct da wutar lantarki. Kinga wannan gaskiya ya shafe mu gaba daya.
Shima Ya'u Ibrahim da ke aiki a gidan rediyon jihar Taraba ya ce alatilas rashin wutar ya sa suka sauya lokutan gudanar da ayyukansu a rediyo.
Karfe 8 ɗin dai yanzu muke tashi, kuma muke rufe gidan rediyo. In ka samu ruwan sanyi sai wata guda daya, sai a ce maka naira 50.
Daga jihar Yobe, Muhammad Kabiru Nangere ya ce babbar matsalar su ita ce rashin ruwa.
Komai ya tsaya, ga tsadar rayuwa, ga ruwa, in ka je ka zaka sai a gindin borehole wajen zaka je ka sai baro ɗaya naira 100, in ba baron ka bane ka karba hayar jarakuna sai ka karba hayar baro nan ma wajen 100 naira 1000 kina malaki. Ga maganar cajin waya zaka suna cikin yajin aiki ma kai sai in dai zaka je su naira 200 a kowace waya. So
mai fashin baki kan lamura Muhammad Awal daga jihar Nasarawa ya shawarci gwamnati da ta tantance ma'aikatan da ke aikin wutar don kakkaɓe ɓata gari a cikin su.
Sakaci ne daga wajen ma'aikatan NEPA. Kinga kuwa idan mutum bai san kayan wancan abun ba, bai zai iya hawo wajen yi sata mai nan ba. Dole a sa ma'aikata a wajen wanda za su kula da wajen.
Ko a watan Fabrairu na wannan shekara, hukumar da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda sun lalata manyan layin wutan da ke zuwa gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
Bayan Amurka yanzu Faransa tana fuskantar ta'azzarar zanga-zangar goyon bayan Falastino a jami'o'i inda dalibai suke kira da daina bude wuta a Gaza kana daina tallafawa Isra'ila. An daga tutocin Falastino a taron gangamin da aka yi don zagayowar ranar ma'aikata ta duniya wanda aka saba duk shekara a Paris, babban birnin kasar Faransa. Masu zanga-zanga kamar Zinedine Amian, wani dalibin jami'a, na kira da a kawo ƙarshen yaki a Gaza da kuma sauya manufofin Faransa.
We believe there's a genocide happening and it cannot continue that way.
Yace mun yi imani cewa kisar kiyashi ake yi sannan ba zai yiwu hakan ya ci gaba da faruwa ba. Ya zama wajibi Faransa ta yi abin da ya dace, wato ta saurari kiran zaman lafiya sannan ta yi kokari ta tabbatar da an daina fadan, ta yi kokarin daukar matakan da za su matsawa Isra'ila. Yan Democrats sun samu isasshen kuri'u a majalisar dattijan Arizona jiya Laraba wanda zai ba su damar soke wani haramci da aka sanya a zamanin yakin basasa wanda ya shafi zub da ciki wanda kotu mafi girma a jihar ta amince da a yi aiki da shi a 'yan kwanakin bayan nan. Ba a kammala kada kuri'a ba, to sai dai kuma majalisar dattijan ta samu kuri'u 16 da ake bukata don sauraron kudurin dokar. Yan Democrats 14 a majalisar dattijan sun samu karin kuri'u 2 na yan Republicans masu neman a soke kudurin dokar wanda ya saura kiris a amince da shi a majalisar Arizona a makon da ya gabata. Sannan ake sa ran cewa gwamnar Arizona yar Democrat za ta rattaba hannu a kai.
Agaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu nufi yankin Niger Delta da ke Najeriya, inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta kaddamar da sufurin layin dogo daga birnin Port Harcourt na jihar Rivers zuwa birnin kasuwanci na Aba da ke jihar Abia. Wannan jirgi dai zai ringa jigilan mutane da kayayyakinsu, wanda ake sa ran hakan zai bunƙasa tattalin arziki da kuma sauƙaƙawa jama'a zirga-zirga a yankin. Daga Port Harcourt ga rahoton da wakilin Mulamida Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Ministan sufuri na ƙasa shine ya kaddamar da fara aikin jigilar jirgin ƙasa da zai fara jigilar jama'a tare da dimbin kayayyakinsu musamman tsakanin birnin Port Harcourt na jihar Rivers zuwa birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kuma tafiyar ta kai akalla tsawon kilomita 62 inda ya fara wannan aikin ne a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari. Kuma akwai wani kaso na layin dogo da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar za a tsara miƙe shi zuwa Maiduguri, babban birnin jihar Borno da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kuma aikin da gwamnatin ta ce yana ci gaba da gudana a halin yanzu, kamar dai yadda ministan sufuri na ƙasa Saidu Alkali ke kaddamar da jigilar sufurin jiragen na ƙasa a birnin na Port Harcourt.
In making this day a reality.
Yana cewa ne ina cike da annashuwa matuka da nake kaddamar da wannan jirgin da zai fara jigilar jama'a da kayayyakinsu musamman tsakanin birnin Port Harcourt zuwa Aba da gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta tabbatar da shi a cikin shiraruwanta na sabunta ayyukan gwamnatin kasar ga jin dadin 'yan Najeriya. Kuma gwamnatin Najeriya na nuna cewa za ta kammala aikin na bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar da ma faɗin tarayyar Najeriya. Layin na dogo dai zai miƙe ne har zuwa Enugu sannan kuma zuwa Aba. Wasu 'yan Najeriya da aka kaddamar da tashin jiragen a yankunan su ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
It's good thing for us because it is now transport, money for transport it is now to to work up to Aba. Now they go.
Tana cewa ne sunana Barasuwa, tace ina cike da farin ciki kuma wannan lamari yayi kyau domin a yanzu zamu samu saukin sufuri a sassa daban-daban na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya. Wannan abin yabawa ne, to amma kuma abin da yafi damun mu shine tsadar kayayyakin abinci musamman dalar Amurka da sauran kayayyakin masarufi, to amma a kawo sauki wajen tsadar rayuwa. Shima wani dan jihar Taribas yace
it's very important, it's a good achievement because some different people have been.
Yana cewa ne wannan matafi na layin dogo babban ci gaba ne a yankin kudu maso gabashin Najeriya, musamman misali akari da cewa Abuja babban birnin Najeriya zuwa Kaduna tuni suka amfana da irin wannan tsari, kuma mu namu ya lalace, amma daga bisani kuma hukumomin kasar sun dauki matakin gyara. Wannan abin yabawa ne.
Sunana Abdulrahman Sabir Abba, ma kuduri ko kuma umurni da ita gwamnatin tarayya ta Basuwa na gyaran layin dogo daga Aba zuwa Fatakwal da dai sauran waɗanda aka bada umurni da kuma na yankin arewa maso gabasin Najeriya. Tabbas abu ne mai kyau kuma zai taimaka sosai wajen haɓaka sufuri da kuma samar da kuɗaɗen shiga da kuma sauƙaƙa ma al'ummar ƙasa ga yanayin harkar sufuri, misali musamman a yanzu da ake kallon manheturi yana ƙara hauhawa da makamantansu. Sai dai abinda muke kira ga ita gwamnatin tarayya, ya kamata a waiwayo sauran yankuna musamman ma na arewa maso yamma da ya zama har yanzu muna da layukan dogo waɗanda sun daina aiki, ya kamata a farfado da su domin mu kuma muna da waɗannan matsaloli, kuma ina aka lura mun ma fi sauran yankuna tituna waɗanda suke sun mutu sanadiyar waɗansu matsaloli da ma jima'a ba tare da an yi gyaran su ba.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu agogon ma nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka mai ba ku jama'a tambaya nike da
hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri, amma kowane dan adam yana da iyakacin hakurin sa.
Akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza. Ina son dukkan su biyu kowa ya fi karfin zuciyar shi.
Duk wanda ke gane wannan abu ya wannan cin zalifin ya saurin fushi akan ya kasa saki hakin da Allah ya darasa kai, to gaskiya akwai saka shi a cikin.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bincike na baya-bayan nan da aka gudanar a Najeriya na nuni da cewa akalla mace ɗaya cikin uku ko dai tana fuskanta ko kuma ta fuskanci cin zarafi a cikin gidan aure. Kuma duk da yake kungiyoyi, cibiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da jan hankalin al'umma kan wannan matsalan, lamarin na ƙara ta'azzara da yake kai ga nakasa ko asarar rayuka. Makon jiya bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamari sun zayyana yadda lamarin ke tasiri a gidaje da kuma yadda al'umma ke taka rawa wajen ruruta wannan wutar. Yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula, ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya, da ƴar gwagwarmaya kare haƙƙoƙin mata Hauwa Abdullahi Gambo, sai kuma Lawali Ibrahim Babangida, ma'aikaci a gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja. ƴar gwagwarmaya Hauwa ta bayyana tasirin haƙuri a cikin gida da kuma lokacin da ya kamata a ja layi. A ci gaba da wannan tattaunawa da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Hakuri na zamantakewa zai haifar da alheri, amma a matsayina na mai rajin kare haƙƙin bil'adama na san cewa kowane ɗan adam yana da iyakacin haƙurinsa. Saboda haka idan ka kai wannan gabar na iyakacin haƙurinka, abin da ya kamata ka yi shine ka nemi hanyar maslaha mafi alheri ba sai an kai ga cin zarafin juna ba. Nakan gaya wa mutane da yawa cewa mutuwan aure ya fi zama cikin kunci da cin zarafi daraja. Saboda ƴaƴan da suka girma a cikin cin zarafi, wannan cin zarafi da suke gani kullum yana yi musu lahani fiye da idan iyayensu ba sa tare.
To me yasa kike ganin haka? Domin rabuwar iyayen ma ai yana da wani tasiri a rayuwar yaron.
Akwai abin da bai da tasiri ne a rayuwa anti Madina? Babu. Komai na rayuwa yana da tasiri. Me yasa muke maganar ilimin iyaye mata yanzu? Saboda yana da tasiri. Sai dai shi tasiri ana danganta shi ne da aida tasiri mai alheri ko kuma mara alheri ko kuma mai cutarwa ko kuma mara cutarwa. To sai ka duba ka gani shin menene zai fi tasiri a gare ni ni a matsayina na macen ko kuma a kai a matsayinka namiji. Shin mu zauna mu tattauna mu sasanta mu daidaita tsakanin mu shine mafi alheri mai yuwa ne ko ko a'a mu rabu? Idan mu zauna mu sasanta tsakanin mu zauna cikin aminci da kauna shine zamu iya yi mai yuwa ne. To mu zamu zauna mi. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba komai ya lalace a rabu cikin mutunci. Shi yafi. Saboda me? Saboda an aka rabu cikin mutunci babu dacin rai, babu dacin zuciya, babu wannan raunin na cikin zuciya ta zaka dinga tunanin wannan matan da na so ta nan kyautata mata na zauna da ita mun rabu kaman wuta da auduga. Ita kuma ba za ta yi wannan tunanin wannan namijin da na aure shi cikin aminci ya ci zarafi na ya da ke ni a babu wannan za a rabu. Radadin ba zai yi yawa ba. Su kuma ƴaƴan za su ji zafi, za su ji ciwon cewa iyayensu ba sa tare. Amma ba za su ji zafin zama tare da iyayen suna kallon su kullun uban yanda ki uwar ya zage ta ya ci mutuncin ta ko kuma ta ci mushi kwala ta ci mutuncin shi ta zage shi ta kawo mushi abinci ta watsar mushi a gaban shi babu daraja. Kin gane? Duk ba za su ga wannan ba. Duk wannan shi ma cin zarafi ne kuma akwai illa. Saboda babu dan da zai kaunace ki a matsayin ki na mace ga kina yi wa uban shi wulakanci. Wallahi ba zai so ki ba. Daga cikin ke fito amma yana gani kina wulaganta uban shi kullun a gaban ki a idan shi wallahi duk san da yake miki zai kankare.
To ina to me zai yi wa uban idan shi kuma uba dukan
yake yi gullun yake so in ce kenan. Haka zalika kana namiji duk san da danka yake maka ko yarga take maka kana cin zarafin uwarsu kullun suna gani wallahi akwai ranan da zai kai ga za su tsaya mata. In kuma ba su da wannan karfin halin da za su tunkare ka su tsaya wa uwarsu to Allah ina tabbatar muku da cewa yari wannan cin zarafin uwarsu da kake yi da dukan da ya riga ya musu rauni a rayuwarsu ya karya musu wani laka a jikinsu ba za su iya tabuka wani abin kirki ba a rayuwarsu saboda yari ka riga ka karya musu laka. Shine ake cewa breaking it has broken their spirit.
Bari zo ga dake Barista Hassana, ta yaya za a gyara wannan al'amari namiji ya fishi ya ci zarafin matarsa a gaban ƴaƴa ko kuma mata ta fishi ta ci zarafin mijinta a gaban ƴaƴa?
Na farko dai hali zanen dutse ne ko an goga shi da magogin karfe bai goguwa.
To akwai cin zarafin mace da ya zama halin maza
hali a'a halin
kowa.
Halin da nake nufi anan shine akwai wanda sun ga iyayensu suna yi sai suka tashi da shi ya zama musu hali. Akwai wanda ba su tashi da shi ba an tura su ne kai bango suka fara yi ko mace ko namiji. Domin ka bayan da ita ƴar wata wata ce akwai abin da za a dinga maka da in ya kai wani wuri hakurin ka sai gaza. A wannan gurin ina so dukkan su biyu ko bai fi karfin zuciyar shi. Namiji ne na farko shine kan gida shine babba shine da farko ya kamata ya danna zuciyarsa. In ya fi karfin sa muna da dattawa a arewa ai muna da wali
wanda ya shiga tsakaninku
ko wanda ya tsaya ya karbi yarinyan ya mika maka ita aje a same shi ayi zama in har ba son iyaye su ji sai ayi zama. Amma in abun ya fi karfi mu a fannanin lawyoyi zaka iya rubuto petition zuwa officin Attorney General of the Federation. Na biyu kana iya zuwa fi da International Federation of Women Lawyers. Na uku kana iya neman lawyer mai zaman kanshi ya shigar maka da ƙara kotu. Amma mu ba mu cika son haka ba. Mukan so ne a yi me a yi sulhu. Ba mu kan ji daɗin mu gan uba ya tafi hanyar shi uwar tafi hanyar shi an bar ya su kadai gobe ya su zo su zama mana damuwa.
Su zama
in ta'adda. Domin inuwan uwa magani ne. Inuwan uwa kariya ne. Yayin da uwa ba ta nan a gida an musguna ma yaro, yaro ya tashi da musguni wani damuwa ne kuma. Gobe in yayi aure ba zai zama mutumin kirki ba. Mu ba mu cika son haka ba. Ba mu so mu gan mace ta yi hanyanta miji ya hanyar shi. Amma yayin da aka ce mana fa ya kai inda kullun kana duka har mun gan ya kai issue da za a dauki rai mu da kanmu za mu shigo mu ce a raba auren nan ba dole ba dole ba
doka ya yadda ku yi haka
kwarai kuwa yayin da an kai ar abin da ya kai za a dauki ran mutum a raba auren kawai kowaye gaban sa ba lalle ba tabbas ina kira ne da babban murya zaman lafiya yafi zaman dan sarki hakuri shine me gishirin zaman duniya amma yayin da ya kai inda har za ka dauki ran mutum a muna kira da babban murya ka zo kotu in ka zo kotu lalle kana da kyakkyawan sheda cewa lalle hakan ya faru za mu yi bincike in muka gano cewa haka ne za a raba
lawali barin zo gare ka kana namiji kuma wanda ake tsammanin ai shine kan gida kuma mai daukan nauyi menene abin da zai sa maza su fidda ransu daga cin zarafin mace menene ake so mace ta yi da zai kwantar wa miji da hankali da ba zai ci zarafin ta ba
ai kamar dai na faradin da farko kuma nan ka bakata kan cewa har ga Allah din a dawo ne da wannan suke doka ne akan matan yake ka wannan rashin fahimta da ake samu idan dai har a ce mu zamu taimaka a samu mu da matan ayyukan yi a ko ina suke imma aiki ne na albashi imma aiki ne kasuwanci to haka zai rage sosai wurin bani da har zai kawo irin ransu mazan na baci akan wannan abu dan mazan kan sun nuna gazaya ka saka duk wanda ke gane wannan abu ya wannan cin zarafin ya saurin fushi akan abu kan an ce ya kan kan ya kasa saki hakin da Allah ya zarafa kai to gaskiya akwai saka shi a cikin kuma gaskiya kamata a ce yi hakuri ya samu zuciyar salama yi hakuri da cewa ga yadda abun yake gaba da tun farko kai ka ganta kana son ta kuma har aka amince ka zo ku ka zauna tare aka samu yaran haka yanzu ka yi hakuri ita kuma kowa ya samu kan salama a mutunta juna ita kuma akwai abin da take da baya so ta hakuri amma dai duk bai kai irin rashin do sauki nan da Allah ya zarafa kan mata ba insha Allah
to da fatar masu sauraro sun amfana da shirin kafin mu sallama da bakin namu za ku ji shawarin su ga ma'aurata da kuma matasa maza da mata masu yi magana suka ce barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafe muna godiya ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da egogwar maya Hawwa Abdullahi Gambo sai kuma dan jarida Lawal Ibrahim baban gida da wakili mu Madida Dauda da ta jagoranci tattaunawa da Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadi
a gaida alher Grace Abdu yanzu kuma sai labarin duniya amma wannan karan a takeice
to a takeicen Burtaniya ta tsare wasu bakin haure da ba a tantance yawan su ba waɗanda take shirin mai da su ruwanda a karkashin sabuwar dokar ta bakin haure abinda jami'an gwamnati suka faɗa kenan jiya Laraba sanarwar ta biyo bayan tabbatar da kudurin dokar bakin haure da Prime Minister Rishi Sunak ya gabatar wanda zai ba da dama a kwashi masu neman mafakan da suka shiga Burtaniya ba tare da izini ba zuwa wasu kasashe marasa hadari an fara baje kolin kayan sojin kasashen yamma jiya Laraba a Moscow babban birnin Russia waɗanda aka kwace daga wurin sojojin Ukraine yayin gwabza yaki a Ukraine baje kolin da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi ya kunshi sama da kayayyakin yaki 30 irin kasashen yamma masu karko ciki har da wata motar yaki irin Amurka samfurin MI Abrams da motocin yaki masu silke samfurin Bradley da tankar yaki samfurin Leopard 2 da mota mai silke samfurin Marder Infantry irin Jamus da mota mai silke samfurin AMX 10 RC irin Faransa Majami'ar United Methodist mai mambobi miliyan 10 a fadin duniya ta soke wata doka jiya Laraba wadda ta haramta rantsar da fastoci masu luwa'i da daurawa ƴan luwa'i ko maɗigo aure hukumar cocin a wani taron shugabannin jami'u da aka gudanar a North Carolina ta amince da wannan matakin da ƙuri'u 692 aka san 51 bayan Amurka yanzu Faransa tana fuskantar ta'azzarar zanga-zangar goyon bayan Faransa Palestino a jami'o'i inda dalibai suke kira da daina bude wuta a Gaza kana a daina tallafawa Isra'ila an daga tutocin Palestino a taron gangamin da aka yi dan zagayowar ranar ma'aikata ta duniya wanda aka saba duk shekara a Paris
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC